الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna 17 ga watan Juma'a al-ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace ma 1 ga watan 12 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah ba dai fi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu ahadisul anbiya wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na labarun annabawa a darasi da ya gabata mun tsaya karshen babi na 48 hadisi na karshe a baban wato shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tubusharuna kufatan quratan qurula ku tabbata a ranar kiyama za a tayar da ku a taro ku zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala gaba ɗayan ku kufatan kuna marasa takalma sifa ta biyu quratan kuna tsiraitattu babu tufafi qurla sifa ta uku wato kuna loka ma'ana yadda kuka zo duniya ba tare da sallatu to haka za ku tashi a yinin alkiyama lafazin hufa jami'i ne na hafin in aka ce hafin maras takalmi shine hafi kenan kamar yadda lafazin qura jami'i ne na ari idan aka ce ari shine wato matsiraici wanda ba shi da tufafi kamar yadda lafazin gurla jami'i ne na agran loba kenan wanda bashi da sallatu to haka kowa zai tashi a ranar kiyama kuma qaraa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul anbiya kama bada'ana awwala khalqin nu'idu ubangiji ta'ala yace kamar yadda muka fari halitta a farko nu'iduhu ubangiji ta'ala yace haka zamu dawo da ita an gane ku yadda Allah ya halicci bayinsa a farko yadda suka zo duniya to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai dawo da su kuma haka za su koma zuwa gare shi sai yace wa'adana alaina alƙawari ne wanda muka alƙawalta ma kanmu inna kunna fa'ilina ubangiji ta'ala yace lalle mu mun kasance masu aikata duk abin da muka yi alƙawari domin ubangiji ta'ala in yayi alƙawari baya sabawa haka yadda ya fara halittarsa a farko to haka zai dawo da ita bayan ƙasa ta cinye ta taru diddige to haka Allah zai dawo da ita kuma wannan na tabbatar mana kowa yadda ya zo duniya haka zai koma zuwa ga ubangiji a ranar kiyama idan duk wani abin da mutum ya zo wannan ya mallaka gaba ɗayan shi mutum zai bar shi a inda ya gan shi dama lokacin da ka zo duniya ba ka zo da komai ba to duk abin da ka tara shi kuma haka za ka tafi ka bar shi kuma haka za ka tashi tsirarka a yinin alkiyama a ga wannan ba ƙaramin wa'azi ba ne ga mai hankali kenan abubuwan da ka samu dama a kansu a wannan rayuwa ta duniya to ka yi ƙoƙarin ya zame maka guziri a yininka na alkiyama to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa awwalu man yukusa ibrahim farkon wanda za a tufatar da shi a wannan yini wato shi ne annabi ibrahim badadin Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan wata karramawa ce ta musamman wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake banci masoyinsa badadinsa ibrahim alaihi salam shi ne farkon wanda za a tufatar da shi idan an yi busa ta alkiyama kenan duk wani wanda za a tufatar da shi to zai biyo baya ne an gane ku zai biyo bayan annabi ibrahim alaihi salam shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa yace kuma yu'khazu bi rijalin min ashabi zatal yamini wa zatal shimal manzo Allah yace sannan za a damki wasu mazaje daga cikin sahabbaina wasu ayi wajen dama da su kenan zuwa aljanna wa zatal shimal wasu ko za a yi wajen hagun da su azan Allah yace fa aqulu ashabi sai na fada ga ubangiji na in ce waɗannan fa sahabbai na ne ashabi ma'ana haula'i ashabi waɗannan waɗanda aka danka an yi wajen hagun da su wato sahabbai na ne fayuqalu sai a ce da shi innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faratahu ai waɗannan da kake gani ba su gushe ba suna masu komawa akan dugadigansu ma'ana cikin kafirci sun juya hannun agogo baya domin lafazin murtaddin min ar-ridda ne idan aka ce ridda shine ma'ana ar-ruju komawa da baya shi yasa wanda ya ja da baya bayan Allah ya azurta shi da musulunci ya koma kafirci ake kiransa da murtad ma'ana mai ridda ma'ana ya juya hannun agogo baya ni'imar Allah ya yi masa ta musulunci to ya butulce ya koma kafirci za a ce masa ai waɗannan da kake gani ba su gushe ba sun yi ridda ne munzu faratahum tun lokacin da ka rabu da su za Allah yace fa aqulu kama qala da abdus salih Isa ibn Maryam za Allah yace sai na fada kamar yadda managarcin bawa ya fada shine Isa dan Maryam alaihi assalam wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim shine yake fada wa kuntu alaihim shahidan ya ubangiji na waɗannan mutane nawa na kasance mai shaida ne a kansu ma dumtu fihim iya lokacin da nake a cikin su ma dumtu fihim matukar ina cikin su to ni mai shaida ne a kansu game da duk abin da suke aikatawa domin wannan abu ne wanda yake wakana a gabana gane ku lokacin da nake cikin su kafin a daukake ni zuwa sama to ni mai shaida ne a kansu sai yace falan ma tawaffaitani lokacin da ka karbe ni ya ubangiji na kunta antar raqiba alaihim ka zamantu kai ne mai kiwo a kansu ni ban san komai ba wa anta ala kulli shay'in shahid domin kai halartacce ne akan dukkan komai babu wani abu da yake koyuwa gare ka in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk ya Allah in har ka azautar da su waɗannan mutane fa innahum ibaduk to ai domin bayinka ne kai ne ka halicce su kuma saba maka su kai don haka azabtarwar da kai musu wannan tsantsar adalci ne domin sun cancanta a azabtar da su domin laifi suka yi ma wa in taghfir lahum in ku ka gafarta musu ya ubangiji na kai musu rangwame ka yafe musu laifin su to fa innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi kai ke sama da kowa da komai da rinjaye ba a rinjayarka da haka ba su isa ba su gagare ka domin kai al-aziz kuma al-hakim ne kai ma'abucin hikima ne komai da kake yi kana yin shi ne da hikima ma'ana kana aza shi a mahallin da ya dace da shi yayi daidai da shi wannan yana nuna mana rahama da tausayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa a cikin zukatan annabawansa da manzanni kaga anan annabi Isa alaihi salam ya tabbatar da mutanen shi masu laifi ne saboda sun maida shi a matsayin cewa Allah ne suna bauta masa haka suka maida mahaifiyarsa abun bautarsa to amma anan sai ya ringa nuna cewa yana fatan Allah ya gafarta musu laifukansu chai in tu'azibuhum fa innahum ibaduk in har ka azabtar da su bayinka ne sun cancanci ka azabtar da su in ku ka gafarta musu to gafarar da zakai musu ba ta rage ka da komai ba domin kai al-aziz ne mabuwayi ne kuma kai ma'abucin hikima ne to haka annabi ibrahim alaihi salam yake fada a cikin surati ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim yace duk wanda ya bi ni ya ubangiji na akan wannan kira da nake na kadaita ka da bauta to yana tare da ni wanda ko ya saba mun ya juya mun da ba ya juya mun baya yace ya ubangiji kai ne mai matukar gafara kuma kai ne maji kai game da bayinka mu'mini maimakon yace duk wanda ya saba mun ya Allah ka halakar da shi sai yace fa innaka ghafurur rahim kai mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma maji kai ne game da bayinsa mu'mini shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zan fadi wannan fada kamar yadda managarcin bawa shine Annabi Isa alaihi salam ke fada ga Ubangijinsa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai masa waɗannan tambayoyi a yinin alkiyama, kamar yadda ya kissanta mana a cikin suratul an'am. Shine anan malam yake fada Muhammad ibn Yusuf al-Firabri ya fada, yake cewa zukira inda Abi Abdullah, an ambata a gun Abu Abdullah, kenan Muhammad ibn Isma'il. Wannan kenan Muhammad ibn Yusuf al-Firabri yana daga cikin waɗanda suke marwayitan wannan littafi na Sahihul Bukhari. An gane ku, shine yake fada, yake cewa an ambata a gun Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari daga Kabisa. Kada sai shi Kabisa yake cewa, an gane ku, an ambata a gun al-Imam al-Bukhari. Fa kada sai yake fada, sai ya ce humul murtaddun allazina irtaddu ala ahadi Abi Bakr, waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce sahabbaina ne lokacin da aka dauke su an yi gaba da su, shine yake fada, yace humul murtadduna, su ne waɗanda suka yi ridda, allazina irtaddu ala ahdi Abi Bakr, waɗanda suka yi ridda a zamanin Abu Bakr, Allah ya kara masa yadda, wanda galibin su kwa wato ƙauyawa ne sababbin musulunta, wanda ba su jima da musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya. Don haka wahayin shaidani sai ya raya musu cewa, to ai tunda wanda ya zo da musulunci ya tafi, kenan a yanzu musulunci ya nada tabar masa. Sai suka juya hannun agogo baya, suka koma zuwa kafircin da suka fito daga cikin shi. To su ne waɗanda Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya shirya runduna ta musamman domin yakar su, wanda ita wannan runduna ya shugabantar da Amr ibn al-As da Khalid ibn al-Walid a cikin waɗannan rundunoni da ya shirya guda uku a lokaci guda. Runduna ta farko za ta yaƙi waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci domin a dawo da su. Runduna ta biyu ita ko za ta yaƙi waɗanda suka yi da'awar annabta, Musailama ibn Musailamatul Kazzab da kuma Al-Aswadul Ansi. Runduna ta uku ita kuma za ta yaƙi waɗanda suka hana zakka. An gane ko, aiki ne kusan uku a lokaci guda ya tunkaro ma Abu Bakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga waɗanda suka yi da'awar annabta, cewa wai su ma annabawa ne Allah ya turo su, Musailamatul Kazzab da shi da Al-Aswadul Ansi, kowanne ya yi da'awar annabta kuma yana da mabiya. Ga su waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci, su ma ba kyale su ba, za a yi dole a yaƙe su. Sannan kuma ga waɗanda suka hana zakka, suka ce a maganar wani ya zo da sunan ya karɓi zakka a gunsu, suka ce an gama. Su kawai a iya tunaninsu zakka ta taƙaita ne da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye. To a wannan waɗanda aka yaƙa, waɗanda suka yi ridda, an kashe da yawa daga cikinsu. Waɗanda aka kashe matsayinsu sahabbai ne, domin sun tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun haɗu da shi, sun yi imani. To amma bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka koma kafirci. Kuma wannan suhuba abotar da suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ruguje. To an kashe su akan kafirci, wanda makomar su ita ce wuta. Manzon Allah ya bar su a matsayin sahabban shi ne, domin ya haɗu da su, ya tara zamani da su. To amma an wayi gari kiyama, yana tsammanin cewa sahabban sa ne, domin sun zo da wannan alama manzon Allah sai a ce masa a'a ai baka san abin da suka farar da shi bayan ka ma'ana bayan ka sun girda sun koma zuwa kafirci sun koma zuwa kafirci to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yace sai na fada kamar yadda bawa managarci ya fada shine annabi Isa alaihi salam lokacin da yake tattaunawa da ubangijinsa a ranar kiyama wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na kasance mai shaida akan su yayin da nake tsakanin su ma'ana ina tare da su zan iya bada shaida akan su amma falamma tawaffaitani lokacin da ka karbi rayuwata ya ubangiji na kunta antar raqiba alaihim kai ne ka zamanto mai kiwo akan su ma'ana ka san komai kana ganin komai abin da yake gudana game da su wa anta ala kulli shay'in shahid domin kai halartacce ne akan dukkan komai babu wani abu da yake kuya gare ka in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk in har ka azabtar da su to ai bayin ka ne sun cancanci ka azabtar da su domin laifi suka yi ma kuma azabtar wanda kai musu tsantsar adalci ne wa in taghfir lahum in ku ka gafarta musu kai musu rangwame fa innaka antal azizul hakim domin kai ne magwayi kasaitacce wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye ba a rinjayar sa ma'ana in ma ka gafarta musu gafarar da kai musu ba ta rage ka da komai ba kuma al-hakim kai ma abucin hikima ne an gane azabtarwa da kai musu akwai hikima rangwame da yafiya idan kai musu akwai hikima komai naka akwai hikima a cikin shi to wannan yana nuna mana cewa wato su waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa sahabbai na to ga su sune waɗanda suka yi ridda wanda aka kashe su a wannan yaki amma saƙani ga rafida ɗin shi'a waɗanda suka tafi akan cewa wai mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ridda wai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ridda yana daga cikin waɗanda matsayin masu ridda suke abun ƴan shi'a Abubakar da Umar da sauransu to dan haka suke jefa irin wannan shubha ga waɗanda ba su da sani na addini wannan yana daga cikin irin shubhar da ƴan shi'a suke jefawa a cikin al'umma ta musulmi su ce ai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda ga ai manzo Allah zai faɗa sai a ce masa innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim ai ba su gushe ba sun yi ridda akan dugadagan su ma'ana sun koma kafirci tun lokacin da ka rabu da su wannan kuma yana ƙara tabbatar mana cewa babu wani manzo daga cikin manzanni ko wani annabi daga cikin annabawa ko wani mala'ika daga cikin mala'iku balantana wani salihin bawa daga cikin salihan bayi da yake tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sanin gaibu gaibu abu ne wanda yake banta da Allah subhanahu wa ta'ala inda a ce manzanni sun san gaibu to ai manzan Allah ba sai an ce masa ba innahum lam yazalu murtaddina ala aqabi ai da ba zai ce ba sahabbaina ne inda a ce ya san gaibu to da tuntuni ya san da cewa sun yi ridda za mu tashi babi na gaba qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu nuzuli isa ibn maryam alayhi assalam قال حدثنا إسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهويا الحنظلي قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الصالح هو ابن كيسان عن ابن شهاب هو الزهري أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم تابعه أقيل والأوزائي مالم الله يجي كنسنا فدا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na saukar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam ma'ana saukowar shi zuwa duniya wanda dawowar annabi Isa alaihi salam babbar alama ce daga cikin manyan alamomi guda goma na alkiyama domin alamomin kusantar alkiyama sun kasu kashi biyu akwai al-alamatus sughra akwai kuma al-alamatul kubra alamomi waɗanda suke kankana waɗannan kankanan alamomi waɗanda suke nuna kusantar alkiyama sun wuce a lissafa hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da haka sannan akwai kuma manyan alamomi waɗannan manyan alamomi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana su a cikin hadisi alamomi ne guda goma na daga cikin su shine saukowar annabi Isa alaihi salam zuwa duniya wanda shi wannan dawowa ta annabi Isa alaihi salam nassi ne na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar to shine anan wato malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa anan akwai tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannuwa biyu waɗanda suka dace da girmansa kamar yadda wannan nau'i ne daga cikin rantsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan gaba tana fa'idantar da mu halaccin mutum yayi rantsuwa a lokacin da zai bada wani labari domin karfafa labarin sa ga shi mai sauraro. Kaga anan ba wanda ya rantsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma manzon Allah sai ya kawo rantsuwa yayi a farko domin ya karfafa ma jama'a wannan labari da yake nihin basu. Shine yace wallazi nafsi biyadihi, rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa. La yushikanna an yanzila fikum gunu maryama hakaman adlan, manzo Allah yace lalle ne tabbas ya kusanta wato Isa dan Maryam ya sauko a cikin ku. An gane ko? Har kenan waɗanda Allah ya sa rayuwarsu ta ja, kenan mai yiwuwa za su ga lokacin da annabi Isa alaihi salam zai dawo. Shi ne ya ce da yushikan na tabbas, manzon Allah ya ce ya kusanta an yanzu lafikun gunu Maryam, wato Isa ɗan Maryam alaihi salam ya sauko a cikinku ko al'ummata, domin waɗanda ake magana da su sune wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, kenan waɗanda suka riski wannan lokaci. Hakaman kuma yana matsayin alƙali, a wata riwaya shine sai ya ce adlan, kuma yana mai tabbatar da adalci. A wata riwaya hakaman muqsitan, alƙali wanda yake mai adalci a cikin hukunci. Domin aka ce al-muqsit shine mai adalci, kamar yadda Allah ya faɗa wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Amma idan aka ce qasit shine az-zalimi kenan, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa ammal qasituna fakanu li jahannama hababa. To ita wannan saukowa ta annabi Isa alaihi salam, kamar yadda hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar, wato zai sauko ne a ranar Juma'a kuma bayan la'asar. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa, wato yana da gaman tufafi waɗanda suke rinannu, kuma zai sauko a cikin ma'ana wani gilgije, yana mai dafa wannan fuka-fukan wasu mala'iku guda biyu. Haka annabi Isa alaihi salam zai sauko a gaban jama'a, kuma zai sauko ne, zai sauka kan wata hasumiya wadda take cikin birnin Sham. Ranar Juma'a zai dawo. To kasancewar idan yayi wannan dawowa annabi Isa alaihi salam zai zauna tsawon shekara 40, kamar yadda wata riwaya ingantacciya take tabbatar da haka, shekara 40 zai yi, tare da cewa akwai riwaya da ta zo cewa zai shekara 7, wata riwaya cewa zai shekara 9, amma akwai riwaya da ta tabbatar da wato annabi Isa alaihi salam idan ya dawo wato zai kwashe tsawon shekara 40. Amma lokacin da aka dauke shi zuwa sama yana dan shekara 33, yana shi dan shekara 33. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana wato irin aikin da annabi Isa alaihi salam wato zai yi a lokacin da ya dawo. An gane ko? Abu na farko ne mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da shi, shine wato alƙalanci. Zai ci gaba da hukunci da wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda wannan yana nuna mana wannan shari'a shari'a ce wanzazza wanda sai ta dangana da alkiyama. Wannan shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita to sai ta dangana da alkiyama, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa da manzanni, bayan shi babu wani annabi babu wani manzo, da shi Allah ya kulle turo annabawa da manzanni. Dan haka ya zamanto shari'ar shi shari'a ce wanzazza sai ta dangana da alkiyama. Shi yasa alqur'ani ya zama mu'jiza ce wadda take khalida. Alqur'ani sai ya dangana da alkiyama, gab da alkiyama ne za a dauke shi. To annabi Isa alaihi salam kenan matsayin shi alkali ne daga cikin alkalan wannan al'umma, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haka man adilan, wato yana matsayin alkali ne kuma wanda yake mai tabbatar da adalci. Fa yaksira as-saliba, na daga cikin aikin da annabi Isa alaihi salam zai yi idan ya dawo, wato zai ruguza shine as-salib, ma'ana kurwa kenan. Wannan shi'arkin ko mu ce wannan alamar ta ɗan mushan wanda suke ratayawa a wuya, wanda kuma dukkan a guraren ibadarsu za ka ga an yi hotonta wannan kurwakin wannan. To duk irin wannan salibikin kurwakin wannan ta ɗan mushan annabi Isa alaihi salam sai ya ruguza ta, an gane ko, sai ya ruguza ta domin ya nuna musu addininsu wanda suke yi addini ne wanda yake na ƙarya, nasraniya, nasaranci, addini ne wanda yake na ƙarya, ba Allah bai saukar da shi. Domin yasa su ɗan mushan babu wani abin da suke girmamawa sama da wannan kurwakin nan tasu, wanda su wai asali wannan kurwakin wanda shine gunkinsu da suke bauta masa. Me yasa? Saboda a jikin wannan kurwakin tasu zaka ga an yi hoton wani an tsire shi, an kafa kusoshi a hannuwansa, wai annabi Isa ne alaihi salam, wai ya bada rayuwarsa wai domin ya fanshi al'ummarsa. Su a aqidar ɗan mushan cewa annabi Isa an kashe shi, shine suka yi wannan hoton wai na an tsire shi gashi a jikin wannan itace. To shi yasa kuma sai suka kirkiro wata sallar wadda ake ce mata faq, wai salla ce wadda wai annabi Isa alaihi salam wato wai ya falfado bayan kwana uku da kashe shi. Wannan sallah wadda ake bada wannan hutu wai sallah ce wai ta dawowar annabi Isa, ma'ana wai ya falfado bayan kwana uku da kashe shi. To wanda maganar cewa an kashe annabi Isa alaihi salam wannan ƙarya ce, Allah subhanahu wa ta'ala shine ya ƙaryatar da su da nasi na Al-Qur'ani, shine can cikin suratul Ma'ida Ubangiji ta'ala yake faɗa wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Su banu Isra'il yahudu da suke faɗa cewa wai sun kashe annabi Isa ɗan Maryam, Ubangiji ta'ala ya ce wama qataluhu wama salabuhu, ba su kashe shi ba kuma ba su tsire shi ba, walakin shubbiha lahum, sanadi an kamanta musu wani da Isa alaihi salam suka kama suka kashe, su a iya tunaninsu sun kashe annabi Isa, alhadi ko ba shi ba ne. Shi yasa Ubangiji ta'ala a gaban ayar ya ce wama qataluhu yaqina, Ubangiji ta'ala ya ce a kan tabbas ba su kashe annabi Isa ba, ba su kashe shi ba. Barrafa Allahu ilayhi, sanadi Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi. Wa kana Allahu azizan hakima, to dan haka shi wannan salib da suke yi wanda alama ce ta addinin su da kristanci to annabi isa alaihi salam idan ya dawo duk wata kurwa ta yan mushin annabi isa sai ya rubuta ta domin ya nuna musu addinin da suke addini ne na ƙarya wa yaqtul al-khinzira sannan kuma annabi isa alaihi salam zai kashe aladu duk inda aladu suke annabi isa alaihi salam sai ya kashe su wanda wannan yana nuna mana haramcin mutum ya riki aladi yayi kiwon sa kamar yadda cin naman shi baya halatta haka nan mutum ya riki aladi yayi kiwon shi haramu gale ko na mutum ya rike shi yayi kiwon shi haramu me yasa saboda kasancewar duk wani abin amfani to shari'a ta yi hani na a halakar da shi in dai abin amfani ne to zartar da shi baya halatta to kaga wannan yana nuna mana kamar yadda cin naman alade haramun ne to haka iktina ke shi mutum ya rike shi haramun wanda shi naman alade ainihin sa najasa ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul an'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير سيجي فإنه رجس الدمير يعود إلى أقرب المذكور فإنه شينا من ألدي ونجي تعالى يجي رجس نجسان شينا يجي ويقتل الخنزير annabi isa zai kashe aladu a wata riwaya sai ya ce wal qirada an gane ko ma'ana da birrai su ma birrai annabi isa alaihi salam zai kashe su kamar yadda yake cikin al-mu'jamul awsat na al-imamu tabari wannan na al-imamu tabrani riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda shine yake cewa fa yaksira saliba zai rubuza dukkan wata kurwa annabi isa idan ya dawo wa yaqtula al-khinzira wa al-qirada kuma zai kashe aladu da birrai da duk birrai annabi isa sai ya kashe su sai yace wa yada al-harba ngani wannan kenan gaba da yace fa yaksira saliba wa yaqtula al-khinzira wannan yana nuna mana shine wajibcin canza duk wani aikin asha idan mutum yana da iko a kansa duk wani abin da ya saba ma shari'a to idan ka samu dama ka samu iko akan canza wannan aiki na asha to ka tabbata ya zama wajibi da hannunka ka canza wannan abu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana umarni yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga aikin asha daga cikin ku manzon Allah yace to ya canza shi da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya canzawa da hannunsa manzon Allah yace ya canza da harshensa ma'ana ya yi jan hankali yayi nasiha ya nuna hakan bai dace ba adina wa in lam yastati idan ko ba zai iya canzawa da harshensa manzon Allah yace fa bi qalbihi ya kyamaci abin da zuciyarsa sai yace wa zalika aba akul iman kyama da zuci shine mafi raunin imani to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take fada ko kuma kafin haka abinda muke so mu fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zauna a Makka manzo Allah yana ganin gumakan da aka zo aka kimsa a cikin Ka'aba wasu a zagaye da Ka'aba gunki wajen 360 amma a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi da ikon canza wannan munkarkin ne ya rubuta waɗannan gumakakin yakan zo gindin Ka'aba yayi sallah kuma har ma ya shiga Ka'aba amma dukkan waɗannan ayyuka na ashe suna yasa saboda a lokacin nan bashi da ikon gusarwa amma da Allah ya bashi dama a shekara ta 8 da yazo yaci Makka da yaki dukkan waɗannan gumaka da aka kawo aka kimsa a cikin Ka'aba a rannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya ruguza su ya ringa zunguran su suna faduwa suna rushewa yana fada ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wannan yana ƙara tabbatar mana shi canza aiki wanda yake na asha sai idan mutum yana da iko in kana da iko to ka tabbata ya zama wajibi dole ka canza da hannunka in ma ka canza kai tsaye da hannunka ko kuma ka sa a canza shi a take yake sannan wannan yana ƙara nuna mana cewa irin waɗannan abubuwa abu wanda yake kurwa haramun ne ya zamanto mutum ya bar shi a tare da shi kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi ne sahihi take faɗa duk wani abu wanda yayi kama da salibi yayi kama da kurwa manzon Allah idan ya ganshi sai yayi kokarin canza shi in wanda za a iya talewa ne a tale in wanda za a iya shafawa fanti ne ya bace a canza shi in wanda za a ruguza ne a ruguza amma duk wani abu wanda yayi kama da kurwa manzon Allah idan ya gani sai ya canza shi to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada cewa annabi Isa alaihi salam idan ya dawo zai ruguza dukkan wata kurwa ta yan musha domin ya nuna musu addinin da suke kanshi addini ne na ƙarya shi na suraniya kuma ya kashe aladu sai ya ce wa yaba alharba kuma annabi Isa alaihi salam wato a lokacin nan zai sarayar da wato shine yaki a wata riwaya wa yaba aljizya ma'ana annabi Isa alaihi salam zai sarayar da wato jizya shine kudin karo ko kace kudin haraji shine aljizya kenan kudin karo annabi Isa zai sarayar da shi ma'anar cewa zai sarayar da jizya a lokacin nan ba maganar karbar jizya ɗayan biyu ne ko ka musulunta ko kuma kanka ya sauka ƙasa kuma wannan ba yana nuna cewa wato an shafe jizya ne a jizya karbar jizya tana yana daga cikin abin da Allah ya shar'anta mana shari'a ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita cewa Yahudawa da ƴan mushan akan karbi jizya daga gurusu in ma su yarda su amince za su ba da karo ko kuma wato su musulunta ko kuma a yaƙe su ɗaya daga cikin uku kenan wanda farko abinda za a nema musulunta in sun ki musulunta a nemi cewa su ba da jizya in sun yarda sun ce za su ba da jizya to sai a amintar da su sun zamanto kafirai na alƙawari in ku suka ce ba za su musulunta ba ba za su ba da jizya ba to abu na uku shine za a yaƙe su kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul tauba قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون to idan annabi Isa alaihi salam idan yazo ba maganar karbar jizya in ma ka musulunta ko kuma a yake ka me yasa saboda wannan daman ita jizya wata hanya ce wadda Allah ya shar'anta domin daula ta musulunci ta fa'idanta da wata dukiya wanda kenan ita daular za ta samu zama da kafafunta to amma a lokacin annabi Isa alaihi salam dukiya za ta yawaita to me za a yi da jizya an wadatu game da ita kamar yadda anan yake faɗa wa yafibal malu wato dukiya za ta yawaita duk wasu albarkatu na cikin ƙasa ubangiji subhanahu wa ta'ala zai fito da su dukiya za ta yawaita a hannun jama'a wanda menene ya kawo yawaitar wannan dukiya, wato shine adalci. Adalcin da Annabi Isa alaihi salam ya shimfida a wannan lokaci na hukunci da adalci, wanda adalci shine tabbatar da adalci shine sababin kwanciyar hankali, shine sababin dukkan wata ni'ima, duk wata ni'ima da duk wani arziki da duk wani kwanciyar hankali, to sababin su shine tabbatar da adalci. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa Allah, istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ubangiji ta'ala yace inda a ce bayina za su daidaita akan wannan tafarki nawa, su lazumci mini da'a sau da kafa. Ubangiji ta'ala yace tabbas da mun shayar da su ruwa wanda yake mamaku, wanda ruwa shine sababin duk wani arziki. Kuma haka can cikin suratul Ma'ida Ubangiji ta'ala na faɗa, walau annahum aqamu at-taurata wal-injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ubangiji ta'ala yace da a ce bayi, da a ce su waɗannan mutane, Ubangiji ta'ala yace sun tabbatar da at-taura, ma'ana suna hukunci da ita da injil wadda Allah ya saukar ma Annabi Isa, wa ma unzila ilayhim min rabbihim, da abinda aka saukar musu daga gun Ubangijinsu, la akalu min fawqihim, Ubangiji ta'ala yace da sun ci abinci ta burbushin su, ma'ana da Allah ya saukar musu da ruwa, wa min tahti arjulihim, haka nan daga karkashin kafafuwansu, ma'ana da Allah ya fitar musu da tsirrai. Kuma haka can cikin suratul A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ubangiji ta'ala yace da a ce ma'abuta alkaryu amanu sun yi imani da Ubangijinsu, wattaqu sun tsara dokokinsa, Ubangiji ta'ala yace la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, tabbas da mun buɗa musu albarkatu, wato na sammai da kasai, duk wata albarka daga sama da kasa da Allah ya buɗa musu. To shine anan yace waye fi bal mal, dukiya za ta yawaita, bazan Allah yace hatta la ya qabalahu ahad, har sai an kai babu dide da mutun dai da za a meka masa dukiya ya karba, yi me zai yi da ita, ko ina gata. Har ma a irin wannan lokaci wani zai dunkule dukiya mai yawa a matsayin sadaka ya ba wani, ya kewaya ya kewayo ya rasa wanda zai karba. Idan ya dungura ma wani ya ce masa da a ce ajiya ne ka zo min da ita da na karba. To wannan yana daga cikin alamomin alkiyama a zamanin Annabi Isa alaihi salam, lokacin da zai dawo dukiya za ta yawaita ko ina ita ce. Abinda yau saboda ita ne ake kashe rayuka, ake zubar da jinanan al'umma da duk wani ta'addanci, idan ka kasa kashi goma, tara daga cikin shi kawai sababin saboda dukiya ne. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha, har sai an kai a wannan lokaci raka'a ɗaya tak da mutun zai samu damar yi, to tafi ya masa alkhairi game da duniya da abin da yake cikin ta. Nan raka'a ita ce aka ambata da lafazin sajida, ma'ana ka samu yin sallah raka'a ɗaya, to yafi alkhairin duniya da abin da yake cikin ta. Kenan a wannan lokaci ka samu yin ibada, yin sallah yafi sadaka da dukiya, ma'ana ka yadda mutane suke cikin shagala a wannan lokaci. Allah ya baka dace ka samu yin nafila daidai da raka'a ɗaya misali, to yafi duniya da abin da yake cikin ta. Saboda me yasa? Dukiyar ma in ka fito da sunan sadaka, da kyal zaka, da wuya zaka samu wanda zai karba. Thumma yaqulu Abu Hurairah radiyallahu anhu, sanna Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, sai yake faɗa wa qara'u in shi'tum, in har kun so yace ku karanta wannan aya, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul nisa wa in min ahlil kitabi illa da yu'minan nabihi qabla mautihi babu wani daga cikin mazawwalin tafi yahudu da ƴan musha in anan bi ma'ana ma annabiya ay wa ma min ahlil kitabi babu wani daga cikin mazawwalin tafi yahudawa da ƴan musha illa da yu'minan nabihi face sai yayi imani da annabi isa qabla mautihi gabanin mutuwarsa an gane ko illa la yu'minan nabihi ma'ana sai yayi imani da annabi isa addamir anan yahudu ila isa alaihi salam kamar yadda abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda rantsuwa yake da Allah cewa lalle annabi isa yana raye idan ya sauko gaba ɗaya mazawwalin tafi waɗanda suke raye a wannan lokaci yahudawa da ƴan mushin sai sun yi imani da shi qabla mautihi kenan qabla mauti isa alaihi salam wanda tare da cewa wasu sun tafi akan cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi wasu suka ce sai yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasu suka ce sai yayi imani da alqur'ani gane ku suka maida damir kenan akan shi cewa izuwa ga alqur'ani illa la yu'minan nabihi qabla mautihi wasu suka ce a nan wannan aya ta cewa babu wani daga cikin mazawwalin tafi sai yayi imani da annabi Isa qabla mautihi kafin mutuwar shi suka ce wannan lafazi ne wanda yake gamamme kuma bai kebanta ba da wanda suna raye annabi Isa zai dawo har yau ko har gobe duk wani ba yahude da duk wani dan mushin in ya zo mutuwa kamar yadda al-Imam an-Nawawi yake faɗa sai yayi imani da annabi Isa in ya zo mutuwa sai an nuna masa hakikanin annabi Isa sai yayi imani da shi sai dai kash yayi imani a kuratacen lokaci domin imanin shi ba zai amfane shi ba saboda duk wanda ya kawo gargara yazo cikin hali na fitar rai ko yayi imani Allah baya karban imanin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yuqbalu tawbatul abdi ma lam yugargir ana karbar tuban bawa matukar bai kai gargara ba gargara shine lokacin da rai yake sama yake kasa zai fita kuma haka Allah ya fada a cikin suratul nisa walaysatit tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an walladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alima ubangiji ta'ala yace babu tuba ingantacce ga wadanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idha hadara ahaduhumul maut har aka kai lokacin da alamun mutuwa ya hadarto ma ɗayan su qala inni tubtu al'an yace ya ubangiji na ni a yanzu na tuba Allah yace wannan tuba ba a karba walal ladina yamutuna hum kufar balantana waɗanda suka mutu halin suna kafirai shi yasa Allah subhanahu wataala bai karbi imanin fir'auna ba da yi domin yayi imani da Allah lokacin da ya ga mutuwa alamun mutuwa suka zo masa lokacin da Allah ya dirmiyar da shi a teku hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin da dirmiya ta cin masa ruwa ya ringa nuna shi sai yace amantu nayi imani annahu lalle lamarin la ilaha babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa illa allazi amanat bihi banu isra'il face ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma na yi imani da shi yace wa ana minal muslimin ni ina daga cikin masu meka wuya da shi da bi zuwa gare shi Allah ya watsar masa da imanin sai yace al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin to shine anan wasu malamai suka ce kenan duk ba yahudi da duk wani banasare in ya zo mutuwa sai yayi imani da annabi isa shine ma'anar wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti to anan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana kafa hujja da wannan aya akan dawowar Annabi Isa alaihi salam duk wani ba yahudi da duk wani dan mushin sai yayi imani da shi kafin Annabi Isa ya mutu lokacin da ya dawo wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida to wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka tabbatar da dawowar Annabi Isa haka can Allah ya faɗa kuma a cikin suratul zukhr wa innahu la ilmun lisaati fala tamtarunna bihi wattabi'u cewa Annabi Isa alaihi salam alama ce wadda take tabbatar da kusacin alkiyama kar ku yi kokonto kar ku yi garrama game da dawowar shi to shine anan malam sai yazo da hadisi na biyu na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa antu wayaya halin ku zai kasance ku jama'a ta idan nazala ibnu maryama fiikum lokacin da Isa dan Maryam ya sauko a cikin ku ma'ana yaya lamarin ku zai kasance wa imamukum minkum kuma limamunku daga cikin ku to dangane da cewa wa imamukum minkum wasu sun fassara imam anan ma'ana littafin ku naku kuma da shine Annabi Isa zai yi hukunci wannan haka ne domin lafazin imam littafi ne kamar yadda Allah ya faɗa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin to amma dai magana wadda take mafi rinjaye wa imamukum minkum wa wanda zai limance ku daga cikin ku domin Annabi Isa idan ya dawo lokacin nan jama'a sun hadu a birnin Qudus mu'minai za a ma Annabi Isa tayin ya wuce gaba ya ja jama'a sallah sai ya ce a lokacin nan sai ya gabatar da al-mahdi mahdi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin zai bayyana wanda zai zo za su bai zai Annabi Isa alaihi zai Annabi Isa zai dawo a lokacin nan mahdi yana nan dan karrama wannan al'umma zai gabatar da mahdi shine zai shiga gaba yayin sallah to shine ma'anar wa imamukum minkum limamunku daga cikin ku to wanda wannan duka wato bayani ne game da dawowar Annabi Isa alaihi salam wanda kuma hikima ta Allah subhanahu wataala kamar yadda malamai suka faɗa game da dawowar Annabi Isa alaihi salam banda sauran annabawa cewa raddi ne ga Yahudawa a raya wasu da suke cewa sun kashe Annabi Isa dan Allah ya karyatar da su ya bayyana musu abinda suke faɗa ba haka bane na cewa sun kashe Annabi Isa to zai dawo kuma Annabi Isa in ya dawo shine zai fatattake su Yahudu wanda daman jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa jihadi wato sai ya dangana da alkiyama Annabi Isa zai dawo idan yazo a lokacin nan kuma za a yi dace da lokacin kullowar dajjal wanda shi ko dajjal idan ya kullo ya bayyana waɗanda suke rundunar shi mabiyan shi sune Yahudawa musamman Yahudawan Asbahan manzon Allah ya ce na bayan shi Yahudawan Asbahan 70,000 wanda sune zage-zagen wato dajjal wanda kuma shine yakarsu da za a yi a wannan yanki gaba ɗayan su a fatattake su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa la taqumu sa'a hatta yuqatil almuslimuna alyahuda fayaqtuluhum kiyama ba za ta tabbata ba manzon Allah yace sai musulmi sun yaki yahudawa sun fatattake su manzon Allah yace hatta yaktabi alyahudi wara alhajri aw alshajar sai ya kai ba yahudi yana ladewa bayan dutse ko bayan icci dutsen da ba yahudi ya labe a bayansa ko itaciyar da ba yahudi ya labe a bayanta sai ta kirayi musulmi ta ce ya kai muslim taho ga makiyin Allah bayana zo ka kashe shi manzo Allah ya ce iccen da ba zai fada ba kawai shine iccen da ake kiran shi algarqad itaciyar garqad ita ce kadai ba za ta fada ba idan ba yahudi ya labe a bayanta manzo Allah ya ce fa innaha min shajaratul yahud domin tana daga cikin itacen Yahudawa. To wannan hadisi yana cikin Sahihu Muslim. Wannan hadisi malamai suka ce lokacin dawowar Dajjal, a lokacin nan, wannan lokacin dawowar Annabi Isa alaihi salam, lokacin nan Dajjal ya bayyana, kenan Annabi Isa alaihi salam zai yaki Yahudawa da su da jagaban su Dajjal gaba ɗaya, kenan za a fatattake su. Wanda a ƙarshe dai a wata kofa da ake ce mata Babu Lud a nan birnin Sham, nan ne Annabi Isa alaihi salam za su haɗe da Dajjal. Suna haɗewa take yanke, Dajjal zai narke yadda kasandalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta. To shine hikima ta Annabi Isa alaihi salam zai dawo, ko kuma kasancewar yana daga cikin hikimomin Annabi Isa zai dawo domin wato ya cike rayuwar ajalin shi a nan doren ƙasa, kuma abin ne shi kamar yadda alkawari ne Allah ya yi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.